بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da ta daidai da 3 ga watan Zulhijja. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 29 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 5 daga cikin jerin karatutukan littafin Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Abul Hussein, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Dan jama'a, ba su manta ba, har yanzu muna karatu dangane da shimfiɗa da sharar fage wadda Al-Imam Muslim yake yi, wadda take bayyana irin tsarin da ya rubuta littafin da kuma dalilin da ya sa ya rubuta littafin da kuma yadda yake fatan littafin ya ainihin kasance. Daga cikin maganganun da ainihin muka kwana a kai shi ne, bayan da Imam Muslim ya bayyana cewa zai kawo hadisi daga mutanen kirki amintattu waɗanda amincinsu ya kai matuƙa, ya ce kuma zai biyo baya da waɗanda su kuma ainihin wato amintattu ne amma amincinsu yana ƙasa da haka, to sa'an nan sai sake cewa kuma ba zai ruwaito hadisai wurin mutanen da yake maƙaryata ne ko kuma waɗanda ba su da amana ko kuma waɗanda suke da munanan halaye ba. A nan ne muka kwana, idan jama'a ba su manta ba. Amma a can baya akwai wata kalma wadda ya kamata mu koma mu yi tsokaci a kan yadda na fassara ta, na fassaro ta da kuskure, don haka jumlar wurin sai zama ainihin bata bayyana ƙarara ba. A wata gaba da yake cewa, fa amma ma wajadna buddan min i'adatihi bi jumlatihi min ghairi hajatin minna ilayhi fala natawalla fi'lahu insha Allah ta'ala. Wannan wurin mun kai mun kawo ina ta fassara shi da cewa, abin duk da ya zama babu makawa na sai mun maimaita shi. Abin da yake nufi, abin duk da muka samu a kan ba mu da wata bukata a kan shi, ma'ana saboda an samu abin da ya tsaya madadin shi, wannan ba za mu ɗauki nauyin maimaita shi ba. Ma'ana dukkan hadisin da muka kawo sai aka waye gari wannan hadisi, mun wadatu daga mu maimaita shi, babu wata bukata da za ta kai ga a maimaita shi din, ya ce to ba za mu maimaita shi ba insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Daga cikin mutanen da Imam Muslim ya ce ba zai ainihin wato ruwaito hadisansu ba, su ne mutanen da suka kasance ainihin a galibin ruwayoyinsu sai an samu kuskure ne ko ba daidai ba. Ya ce irin waɗannan mun kame kanmu daga ruwaito hadisansu. Ya bayyana daga cikin alamomin da ake gane hadisin malami ya zama munkarin hadisi, abin a guje shi wanda bai inganta ba, shine in aka gwada riwayar shi wannan malami da riwayar wani malami wanda yake mahaddaci ne mai aminci kuma yardajje, sai a samu riwayar shi wannan din ta saba wa wancan malami mahaddaci kuma yardajje, to yace irin waɗannan mutanen ba za mu ainihin wato ruwaito hadisansu ba. Adan kuma saboda malamai ma sun kaura cewa hadisansu, kuma ba a karban hadisansu balle ayi aiki da su. Waɗannan maganganun da Al-Imam Muslim ya kawo su jama'a, duk da yake a ƙarƙashin wannan, a ƙarshe-ƙarshen wannan muqaddima, ina so zan yi mana cikakken darasi insha Allah ta'ala dangane da tarihin karkasawar hadisai insha Allah. Amma da yake Imam Muslim anan ya fara kawo maganganu dangane da hadisai basu inganta ba, ina fatan masu kallo da saurare da ke kusa da na nesa su ainihin wato saurare ni, domin zan yi bayanai dangane da nau'u'ukan masu yin ƙarya a cikin hadisi. Waɗannan abubuwa da zan karanto su baki ɗaya, zan karanto su ne daga sharhin Sahihu Muslim, ainihin wato muqaddima shi mujalladinta na farko a shafi na ainihin wato 230, har abin da ya biyo baya insha Allah ta'ala sharhin babban malami Sheikh Muhammad ibn Ali ibn Adam mai suna Qurratu Aynil Muhtaj fi sharh muqaddimati sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj. Zan karanto mana daga inda malam yake cewa al-mas'alatu ath-thalitha fi asnaf al-wadda'in, mas'ala ta uku, bayani dangane da nau'uka na waɗanda suke ƙarya a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mutanen da suke wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙarya a jumlance sun kasu kashi biyu. Akwai waɗanda suke asalin su musulmi ne, kashi na biyu kuma akwai waɗanda yake gaskiyar lamari ba musulmi bane, ko kaɗan ba su jingina da musulunci ba, sai dan su ɓata shi. Waɗannan mutane da dukkanin nau'ukan su guda biyu za su bayyana a cikin ainihin bayanan nan, kuma ina fatar insha Allah ta'ala idan na kammala waɗannan bayanai a wannan darasi a yau, ko kuma in Allah ya kai mu gobe, zan biyo baya da bayyana alamomin da in ka gani a cikin hadisi to za ka tabbatar da cewa hadisin ƙarya ne, ko kuma ka fara ji a jikinka cewa ba daga Annabi ba ne, ko kuma akwai matsala dai da ta faru. Ina fata an gane. Don haka al-mas'alatu ath-thalitha fi asnafil wadda'i, ailam anna al-wadda'ina ala ma dhakarahu ibn Arraq rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati kitabihi tanzihu ash-shari'a sab'atu asnafin. Akwai wani malami mai suna ainihin Ibn Arraq ya rubuta littafi ya sanya mishi tanzihu ash-shari'ati al-marfu'a an al-akhbar ash-shami'ati al-mawdu'a, tsabtace shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga hadisai na ƙarya waɗanda suke nunana. Wannan malami ya ce masu yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙarya idan aka dube su ta wani ɓangare wanda ya shafi karkaso su da irin manufofinsu, sai a ce sun kasu kashi bakwai. Amma an ba ku manta ba, na farko mun ce nau'i biyu ne, to waɗannan nau'i biyu su ne in kaso sai ka wargaza su sai su zama kuma kashi bakwai dangane da manufofinsu. As-sinful awwal humu zanadiqa, nau'i na farko su ne zindiƙai. Waɗannan su asali ku kiyaye, ba musulmi ba ne, amma suna shigowa cikin addinin musulunci ne da nufin su zo su yi wa musulunci ƙullalliya, su aikata munanan abubuwa da sunan musulunci domin sunan musulunci ya ɓace, kamar yadda yau da dama sun bayyana a ɓangarori na duniya, da dama yau sun bayyana a cikin wannan ƙasar tamu Najeriya. Waɗanda ba musulmi ba ne sai su shigo cikin addinin musulunci, su ta aikata munanan ayyuka da nufin cewa addinin ya ɓaci a fuskar duniya, ya kuma ɓaci a zuciyar duk wanda zai ji labarin shi, saboda babu abin da ya zo da shi sai munanan ayyuka. Waɗannan su ake kira zindiƙai, wa humu sabiquna ila zalika, su suka rigayi kowa zuwa ga yi wa Annabi ƙarya. Kafin wani ya fare wa Annabi ƙarya, waɗannan su suka fare. Wal muhajimuna alaihi, waɗanda yake kuma su wannan ƙaryar aiki ne wanda suka yi cincirindo a kai, ba dan komai ba, domin suna ganin da haka ne za su tarwatsa addinin musulunci a tunaninsu. Hamalahum ala alwada'i alistighfaf biddin, abinda ya kai su rinƙa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya shine ainihin ƙoƙarin wulaƙantar da addini, wattalbis ala almuslimi, da kuma ainihin rikita wa musulmi addininsu. Ko kun fahimta jama'a? Addini ta cikin gida a rikita shi, ta waje kuma fa a gamone shi, saboda haka musulmi addini ya lalace a wurin shi. Waɗanda ba musulmi ba kuma su ga cewa addinin ba abin da ke ciki sai ruɗani da hayaniya da kuma munanan abubuwa waɗanda ba su kama da abubuwan da za a ce masu hankali sun zo da su ko sun yarda da su ba, balle a ce annabawa ne da manzanni da malamai suke kawo ire-iren waɗannan abubuwa. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Ka Abdul Karim ibn Abdul Auja, kamar wani jindiki mai suna Abdulkarim dan Abul Auja wa Muhammad ibn Sa'id al-Maslub da Muhammad dan Sa'id al-Maslub wal Harith al-Kazzab alladhi da'a an-nubuwa fi zaman Abdul Malik ibn Marwan da kuma wani mai suna Harith babban makaryaci ne wanda shi daga cikin karerayin da ya shi sai da'awar shi ma annabi ne a zamanin sarki Abdul Malik dan Marwan والمغيرة ابن سعيد الكوفي ده مغيرة ابن سعيد الكوفي حتى قال حماد بن زيد حرث ده بابن مالم مسلمتي بيسونا الامام حماد ابن زيد يكي تيوى وبعت الزبادقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 14,000 حديث زنديك ايسن كرك الى حديثي دبو قوم شاهده sun danganta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rawahu al-Uqayli al-Uqayli yarwaitu wannan magana daga Hammad ibn Zayd kunji hadisi dubu dubu har dubu goma sha hudu na ƙarya dan su ainihin nunana su lalata addinin musulunci ko kun fahimta idan ka bauta wa Allah da irin waɗannan hadisai ranar alkiyama in ka ji Allah bai san da kai ba ko kun fahimta gani domin dokar da ya bayar ba da ita ka bauta ba wata doka ce wanda Allah madaukakin sarki ba ita ya aiko annabin shi da ita ba a wannan zamani kuwa in nace wannan zamani ina nufin tun daga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama har duniya ta tashi duk wani addini wanda ka bi idan ba addinin musuluncin da Allah ya aiko annabi Muhammad dan Abdullahi da shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wuta zaka ji da a ce zaka rike addinin annabi Musa kam babu kuskure ko kadan a ce zaka samu at-taura ta asali ba a gurbata ta ba duk abin da annabi Musa ya zo da shi a ce shi ka rike a wannan zamanin inna ce wannan zamanin na faɗi ina nufin tun daga aiko annabi har tashin duniya da za ka rike gam addinin annabi Isa ko addinin annabi Musa ko da za ka ɗauko zabura ta annabi Dauda ka rike ta ka bauta wa Allah kana mutuwa wuta Allah zai saka ka kai tsaye dan kai kafiri ne Allah bai yarda a bauta wa mishi ba a wannan zamanin da wani littafi sai da alqur'ani bai yadda a bauta mishi da wata doka wadda ya aiko ba sai dokar da aka bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga sayyidina Umar da wata takadda yana karantawa ta at-taura da larabci sai annabi fuskar shi ta murtuke zuciyar shi ta baci yamiki yana khutuba yana cewa alam atikum biha bayda'a naqiyya alam atikum biha bayda'a naqiyya jama'a ban zo muku da shari'a fara karba amsa ita ce bala annabi ya zo mana da shari'a fara kar sai ya ce wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai yace wallahi da annabi musa yana da rai a yau bai halatta ya bi a taura ba sai dai bi ana haddukum min al-anbiya'i wa antum haddi min al-umam yace a cikin annabawa ni ne rabanku annabi Musa ba rabanku bane Isa ba rabanku bane annabi Zakariya ba rabanku bane wa antum haddi min al-umam daga cikin al-umma ni kuma ku ne rabona ni Allah ya ba ku ku kuma Allah ya ba ni dan haka ku karbe ni ku riko da ni shine alkhairi ni kuma an tsaya an karantar da ku shine alkhairi saboda haka jama'a mas'ala dangane da bauta wa Allah da abinda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mas'ala ce wadda ba ta karba compromise ko kadan kamar yadda ka san ba yadda zaka yi duk dabararka duk fasaharka ka dauki recharge card na MTN ka sanya wa glow zai yi akwai hikimar da kasan ana yi za ta yi recharge card na MTN ya shiga glow recharge card na itisalat ya shiga ainihin cikin zai recharge card na starcoms ya shiga cikin intercellular zai yi ba shine inna safinata la tajri ala al-yabis, jirgin ruwa akan ruwa yake tafiya baya gudu akan kandauri baya tafiya sam ba zai motsa ba, mota bata tafiya akan ruwa akan titi take tafiya, jirgin kasa baya tafiya akan kwalta akan dogo kwangirin shi yake tafiya. A ƙarƙashin haka wannan addinin jama'a, idan ka je lahira ba ka da ainihin account a cikin treasure din Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba ka da file a cikin ayyukan da Allah ya aiko Annabi da shi, Allah madaukakin sarki bai san da ibadarka ba. Dan haka jama'a sai ku kiyaye waɗannan mutane da suka fahimci haka jama'a shine suka tayar mana ku kiyaye. Daga 1980 a Najeriya ta arewa da Allah madaukakin sarki ya samar da sahawa duniya, ita ce aka fara fahimtar addini tsaf, har yau zindiƙai ba su damu mun zauna lafiya ba. Bala'in farko da suka turo musulmin arewacin Najeriya shine Marwa mai tatsini. Marwa mai tatsini fa ba musulmi bane, asalatan kirista ne, amma ya je iya karatun alqur'ani, ya iya karatun allo, ya iya rubutun allo, ya zo har aka karbe shi a matsayin mai wa'azi, domin ne domin ya kawo rikici da hayaniya a cikin addinin musulunci. Duk rikicin da ake yanzu a Najeriya din nan ana cewa kaza kaza, wallahi tallahi makiyanmu ne suka tsara, suke amfani da wawaye daga cikin mu, haka al'amarin yake. Saboda sun san cewa in suka bar mu muka zauna lafiya to alheri zai bayyana. Allah ku cewa ye ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina an yunzala alaykum min khairin min rabbikum, kafirai daga cikin yahudawa da nasara da waɗanda ainihin wato suke mushrike ne masu bautar gunki da wuta, ba sa fatan ko kadan alheri ya saukar muku daga ubangijinku. To ku tunda ba sa fata, sai kuwa al'amarin yadda zai kasance kamar yadda Allah ya fadi, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, ba za su gushe ba, suna ainihin wato yaƙarku, suna ainihin gallabarku game da addininku iyakacin iyawarsu. Ina fata an gane a ƙarƙashin wannan aka samu waɗannan zindiƙai jama'a kun ji su. Hadisi 1014 zindiƙai suka ƙirƙira suka faɗi wannan, fa ana labarin shekara 1400 da ta gabata, daga wannan lokacin zuwa shekara 200 na farkon musulunci suka ƙirƙiri waɗannan hadisai guda 1014 suka danganta da Annabi a halin ba Annabi ne ya faɗi ba. Waɗannan hadisan a yau su ne wasu suke wa'azi da su, da su wasu suke bautar Allah, da su wasu suke halatta jinin ƴan uwansu, da su wasu suke halatta farjoji da dukiyoyin da ba nasu ba. Wa qala ibn adiy, shi ko ibn adiy cewa ye lamma ukhiza ibn abul auja wa utiya bihi muhammad ibn sulaiman ibn ali, a lokacin da aka kama wani kafirin zindiki wanda muka gabatar a baya, shine wa shine Abdul Karim dan Abul Auja, aka kai shi zuwa ga sarkin musulmi na wannan lokaci mai suna Muhammad dan Sulaiman dan Ali, fa amara bi darbi unqihi, sai shi sarkin musulmin yace ku je ku datse kanshi. Qala fi yace wallahi laqad wada'tu fikum 4000 hadith, yace na rantse da Allah na kirkire hadisi 4000 na ainihin yada a cikinku, dan ya bayyana shi ba musulmi bane. Yau da ya tabbatar za a kashe shi shine yake fadin capacity na damage, adadin barnar da yayi musulmi, yace hadisi 4000 na kirkira na yada a cikinku. Uharrimu fiha alhalal wa uhillu alharam, a cikin waɗannan hadisai abinda na san Allah ya halatta ko Annabi ya haramta, ya halatta sai in ce haram ne, abinda na san Allah madaukakin sarki ya haramta ko Annabi sai in ce halal ne, kuma in ka hadisin karanta in ce daga Annabi. Qala ibn al-Jawzi, malam Abdurrahman ibn al-Jawzi yace وقد كان من هؤلاء من يتغفل الشيخ daga cikin irin waɗannan akwai waɗanda za su yi amfani da rabkanan malami in aka samu kun san akwai malamai gidadawa waɗanda ba su da basira waɗanda ba sa auna me ke zuwa me ke dawowa su abinda suke gani suna nan sun zauna a cikin soro ko a zaure suna nan sun zauna a cikin masallaci ba abinda suke sai ibada a ƙarƙashin wannan sai suke ganin kowa ma mutumin arziki ne wannan yasa sai a samu wani zindigi sai ya biyo ƙarƙashin waɗannan irin mutane sai ya ainihin ingiza musu ire-iren waɗannan hadisai su kuma sai su tashi suna faɗi idan malamin hadisi ya ce ƙarya ne sai a ce malam wane din ne ya ƙarya malam wane kake ƙaryatawa ayya asalatan ba shi ne ya ƙaryar ba amma an yi amfani da shi ne wajen a isar da ƙaryar saboda me shi wanda ya ƙarya ya san ya zo ya miƙe a masallaci ya faɗi kaza ba za a yadda ba amma ya san ga wani nan shi ne limaminsu ga wani nan shi ne mai musu wa'azi ga wani nan kullum da carbi a masallaci yana zaune yana zikiri sai zo sai ya same shi ana gafarta malam ya aka ji da ibada yaya kaza yaya kaza yaya sai ya ga shi da hira sai magana ta yi magana a cikin maganganu sai ya ce akramaka Allah wani hadisi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kaza yace kaza yace kaza ce nake neman ƙarin bayani game da hadisi shi fa malamin da ke zaune a wurin bai taba jin hadisin ba madadin yace bai taba ji ba kawai sai ya dauka wannan mutumin da yazo da wannan sifa ai ba zai ƙarya ba na kawai sai dubi larabcin hadisin sai mai bayani akai gobe sai ku ji shi yana wa'azi da hadisi ina ya ji hadisin ya ji a wurin wannan mutumin ne wane ne wannan mutumin bai san shi ba irin wannan ghafalar Allah ya kiyaye ina mai baƙin ciki in ce kashi 95 na ustazai musamman a wannan ƙasar da muke kira Najeriya suna fama da irin wannan ghafla galibi sai ga ustazanmu sun yanke kansu daga komai don haka duk wata dabara duk wani abu sai ka ga da an zo yanzu za a iya dasa wa ustazu wani abu kawai yanzu mutum ya so ya abin nan sai je yanke wandon shi ya bar gemu na kwana bakwai shikenan sai na dora wani sai zo ya same ka a masallaci Allah ustazu wallahi tallahi na zo garin nan ne na ga wata yarinya nake abin nan ni dama ina daga cikin ɗalibai ahlus sunna masu bin manhajin salafiya a gari kaza 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 shikenan sai ustazin nan sai wuce mishi gaba akan magana neman aure waye shi daga ina yake ya ɗabi'un shi a shi dai ya ji ya ce mai Allah ya gan shi da dagaggen wanda ya gan shi da kaza gan shi da kaza gan shi da kaza shi yasa nake jin tsoron in ce ba a ce wannan zamanin zamanin karɓar riwaya ne to da galibin ustazai suna cikin haɗari wajen a karɓi ainihin riwayoyinsu don malaman hadisi na da fufana ne masu kaifin basira ne duk wanda ya zo musu kamar da za ku zo ku ji za su tsaya da kyau sai ce ai ban san ka ba ya alaga wata malam kana zuwa garin mu kana wa'azi kana kaza sai ce ban san ka ba garin ku na san ina zuwa na wa'azi amma ni ban san ka ba duk yadda za ka sai ce maka bai da kai ba to amma irin waɗannan da za su zauna haka da da'awar wai ibada suke ko hadda suke yi sai ka ga ba su da tamyizi akan abubuwa to ta hanyar su shine malam yake cewa wa qad kana min ha'ula'i man yataghaffalu ash-shaykh daga cikin irin waɗannan zindiƙan akwai wanda zai gafalar da malami fayadissu fi kitabihi ma laysa min hadisi sai ya saka abin da yake ba shi a cikin littafin malamin sai ya saka mai in kuka dubi littafai yadda ake rubuta su a da ana rubuta su ne a bisa kundaye kundi wato takaddun falle-falle ne sai je rubuto hadisan ƙarya kamar shafi 5 sai ya zo sai ya gafala daga malami malamin in zai tashi sallah sai bar littafin anan sai wannan sai ya zo da takaddun haka kawai shikenan sai sadadan haka sai soka su ciki sai daidaita su haka shikenan sai gaba sai basu shi wannan da aka yi wa haka a cikin littafin shi da malamin hadisi ne in ya zo sai ya iya bambance tsakanin rubutun hannun shi da rubutun hannun da ba nashi ba
sai ya iya gane cewa waɗannan hadisan bai ruwaito su ba, bai san yadda aka yi suka shigo littafin shi ba. Amma yanzu ka duba ustazu yana da bulugul maram kore, kore ne bangon bulugul maram ɗin shi, da ba ka ɗauke ka kawo ja ka ajiye saboda tsabar gafala, sai riƙe abin shi ya ci gaba da karantawa. Ko kun fahimta jama'a? Wannan ghafla ce malaman hadisi futana, wallahi za ku zo ku ji irin yadda suke da basira. Don haka suka hana waɗannan maƙaryata sakat, sai suka zo su ne musu ƙazafi su da kansu, saboda duk inda maƙaryata za su ɓullo malaman hadisi sun tare. Da suka rasa haka sai suka zo su da kansu sai su ƙirƙiri ƙarya, hadisin da sun san ƙarya ne, sai su tafi wani gari sai su ce malam wane ne ya karantar da hadisin, me yasa dan a ɓata mai suna a ce ashe shi ma yana rawaito hadisan ƙarya? Kawai sun yi haka ne don mai tashni'an, don su munana musu. Allah ya kiyaye. Fayarwihi dhalika shaykhu dhannan minhu annahu min hadithi, sai daga ya ɗauki hadisi ya saka mai cikin littafin shi, ko rubuta wasu hadisai ya saka mai, shi kuma malamin sai ya ci gaba da ruwaito hadisan yana karantar da su ga nashi ɗaliban da sunan cewa waɗannan hadisai nashi. Duk wannan na daga cikin aikin da zindiƙai suka yi. Shi ne a yanzu irin yadda suka ɓullo shi ne suke amfani da ‘ya’yan musulmi da matasan musulmi, sai su zo musu da siffar za su taimake su, za su gina musu masallaci, za a taimake su za a kai su makaranta ƙasar waje, za a taimake su za a koya musu kaza, za a taimake su za a yi musu kaza, shikenan sai sun je sai an gurɓata sai su dawo sai su zama musiba ga addinin musulunci. Shi yasa sai ka yi taka tsantsan. Haka siddan mutum ya zo ya ce zai gina maka masallaci, haka siddan ya ce zai gina maka makaranta, sai ka duba abu ne mai sauƙi gina masallaci da makaranta ga wasu cancin musulunta suna buƙata a gina musu masallaci, ga wasu cancin musulunta suna buƙata a kwashi ‘ya’yansu a kai su inda za su koyi abin, kai a lokaci guda a zo a zaunar da kai a ce za a gina maka masallaci, za a gina maka makaranta, ga kujera aikin hajji, za a gina maka gida, za a yi maka kaza, za a yi maka kaza. Da sai ka je kai tunani, can something like this comfort mafin abu irin wannan zai zo haka siddan? Sai ka ce to mecece manufarku? To in ka fara faɗin haka za ka ji sun fara gane ka fahimce su, ah ba wani abu ne, gane kana taimakon addini ne kaza kaza kaza, shi kenan. Ya ce musu to Allah ya saka da alheri, ku gina masallacin. Da za su gina kwana biyu sai ka ji an ce eh Allah gafa tawarin dama dai, muna sa a ɗaurin ƙajen hankalin mutane game da kaza game da kaza game da kaza game da kaza. Abinda aka yi matasa da yawa kenan a daidai lokacin da zaɓe ta 2011 ɗin nan, wasu ba ma gina musu masallacin aka yi ba, gwangwanin fenti aka kawo aka ba su. Nawa ne gwangwanin fenti? Bai wuce naira 1,500 ba. Wasu jarka fenti, wasu janareta, I pass my neighbor, janareta na naira 10,012 aka zo aka kawo musu masallaci. Sai a zo a ce to dama dai mun san kai Allah ya maka baiwa, shi ne muke son a rinka wayar da kan mutane cewa a cikin Qur'ani babu inda Allah ya kawo sharaɗin cewa sai musulmi ne zai yi shugabanci. Kawai abinda mu muka sani Allah ya faɗi shi ne adalci. Yanzu wai ka ji kai ɗin malami kai ne yaje yake gayawa wai a Qur'ani babu inda Allah ya faɗi kaza, saboda ya rena hankalinka don ya kawo maka janareta na naira 10,011. Haka aka yi ta kifar da matasanmu lokacin zaɓe, kansu bai wayi ba, za a zo a tara maka ƙasa. Da sai kai tunani me yasa da ba a kawo maka janareta ba, me yasa da ba a ce za a yi wa masallacin ka fenti ba, sannan me yasa bayan an kawo maka janareta za a zo a ce ana so ka jawo hankalin mutane akan wani abu wanda kai ke nazari? Da haka aka same shi, gashi nan matashi ne ya taso a Kaduna da gaɓintaka irin ta ɗarita, kuma shi kenan sai suka buga kanshi suna ce mishi maraya. Da haka suka buga kanshi, da haka sai suka waye gari suka haɗa shi hatta da waɗanda ke bin shi. matashi ne ya taso gaba 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 shi ce nan sai suka buga kanshi a zo a yi lacca wai ai a cikin alqur'ani da hadisi ba inda Allah ya faɗi kaza amma shi mai faɗin haka in ka ce mishi ga qur'ani budo mini suratul ikhlas bai san suratul ikhlas ba budo duk wata sura da ka iya ka karanta mini ita bai sani ba amma ka ji har yayin saurin cewa a qur'ani ba inda aka ce kaza saboda mai wayar dan ya so generator ya baka dan haka ya zama imamu malik akalka ina son ku gane wannan na kira su matasa ne akwai waɗanda yake ba matasa bane dan wani ya kai shekara 60 amma a cikin ilimi matashi ne dan bana bakwai ne in har ya zama malantar ka baka kai ka dafu da kanka yadda wani ba zai iya maka wayo a cikin malantar ka da ilimin ka ba shi yana da digiri a boko kai kana da digiri a islamic studies ko arabiya amma ya zo maka wayo a cikin fagen ka akwai raina hankali a cikin wannan aikin jama'a musulmi saboda haka mas'ala dangane da def wato makirci wanda makiya suke amfani da wasu 'yan bana bakwai su cimma to wannan makirci yana daukan salo iri-iri jama'a daga 'yan siyasa ne daga waɗanda suke sarakunan gargajiya ne daga alhazan birni ne daga waɗanda suke kafirai ne sai ka ji har yayi maka irin wannan karara sai ce ai a cikin hadisi ma algafata malam sai tara maka ƙasa ya ce kuma kun fi musanin hadisan ai annabi ya ce adalci kawai shi ne mulki kaga malamin hadisi ne ko ubanshi ne ya faɗa haka sai ce a'a ba inda annabi ya faɗa haka ƙarya ne ai nan ne annabi ya faɗa al-mulku al-adl ba inda annabi ba wani hadisi haka babu ka bata maka lokaci babu shi ko ubanshi ne malamin hadisin ya ƙarya sai ce ƙarya kake Aliyu ibn Abdullah ibn Madini almajirai suka tambaye suka ce algafata malam labari ya zo gare mu cewa mahaifinka mutum ne mai rauni ba a karban hadisi daga gare shi ya gyada kai ya ce gaskiya ne inna Allah la yastahi min al-haq adi da'ifun la ta'khudhu anhu yace Allah baya jin kunyar gaskiya yace babana mai rauni ne kar ku sake ku karbi hadisi a wurin shi mai rage kuma Allah maraukakin sarki ya taimaka dan haka jama'a kun ji nau'i na farko su ne zindiƙai waɗanda su suka fara wa annabi ƙarya a cikin hadisi daga cikin irin hadisansu na ƙarya akwai cewa wai lokacin da Allah ya halicci huruful hija'iyya alifun ba'un ta'un wai sai Allah ya ce duk su faɗi su yi sujuda dan haka gaba ɗayan huruful hija'iyya sai suka faɗi suka yi sujuda sai Ali ya ce shi ba zai sujuda ba shi yasa sai Allah ya aje su waɗannan a ƙasa amma shi Ali ga shi nan a tsaye wai dalilin da yasa kaga shi Ali ake rubuta shi a tsaye kenan ya kiyin sujuda ne shine punishment ne har kiyama ta tashi a tsaye yake wannan hadisi ba annabi ya faɗe shi ba su ne suka kirkira dan me idan ka kalli wannan sai ka ce ashe ma musuluncin ya zama surkulle huruful hija'iyya kuma da ba kun fahimci wannan as-sinfu tsani ashabul ahwa'i wal bid'a nau'i na biyu daga cikin waɗanda ke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya masu son zuciya da 'yan bid'a wada'u nusratan limadhahibihim sun kuwa sun rinka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ne ba dan komai ba sai dan su rinka taimakawa ainihin ra'ayoyinsu aw saldan li mukhalifihim ko kuma su rinka cin mutuncin waɗanda suke saba musu sai mutum ya zauna sai kirkiri hadisi shi ya san ƙarya ne amma me yasa yake kirkirar wannan hadisi saboda yana son ya kare wani ra'ayi wanda yake a kai ko kuma yana son ainihin wato ya ci mutuncin wani wanda ya ainihin bata mishi rai misali masu bin mazhabin hanafiya suka kirkiri hadisin ƙarya wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce sai ati rajulun min ummati huwa sirajul umma annu'man ibn bashir annu'man
نعمان ابن ثابت نعمان dan ainihin Sabit Abu Hanifa suka ce wai zai bayyana annabi ya kira shi da sirajul umma shine hasken wannan al'umma dan haka fattabi'uhu kubishi wannan hadisi annabi bai faɗe shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sun kirkira haka ne dan su nuna wai annabi da kanshi ya san da Abu Hanifa kuma ya san da mazhabin kuma ya ce abi sai kuma suka kirkiri wani hadisi wanda yake akasin wannan suka ce wa sayati rajulun min ummati huwa adarru min iblis ala ummati muhammad ibn idris ash-shafi wani mutum zai zo cikin al'umma ta shi kuma yafi iblis sharri sunan shi muhammad ibn idris wato shafi'i yanzu kun ga wannan hadisin shi kuma sun kirkire shi ne domin cin mutunci ga waɗanda suka saba musu ire-iren waɗannan hadisan jama'a an kirkire su ne kadai domin kare ra'ayi na mazhabanci ko kungiyanci ko dariƙanci ko kuma ainihin bata sunan wanda aka ainihin yi fada da shi kamar hakim ne ruwaito wannan hadisin da zan faɗi suka ce wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce allaka ibnul laka marwan ibnul hakam tsinanne dan tsinanne marwan dan hakam wannan hadisi hadisin ƙarya ne su wane ne suka kirkiri wannan hadisin waɗanda suke da ra'ayi na shi'anci da rafubanci saboda ne saboda duk wanda ya rike shugabanci ba daga cikin waɗanda suka rike shugabanci a lokacin khilafa ta Ahlul Bait ba in shi sai su kirkiri hadisi sai su musu ƙarya hadisin cewa an kama Mughira dan Shu'ba yana zina wai shedu ne kawai suka gaza shi yasa ba a tsai mishi da hukunci ba wannan hadisin ƙarya ne sun kirkire shi ne dan me dan ya rike governorship ya rike mukamin gwamna a Kufa lokacin Sayyidina Umar hadisin da suke cewa wai Umar na luwadi Umar ko dan luwadi ne duk waɗannan hadisan nan menene hadisan ƙarya ne kawai sun kirkire su ne dan me dan su bata sunan waɗanda suka saba musu rawa ibn abi hatim fi muqaddimati kitab al-jarh wa at-ta'dil عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعد ما تاب عبد الرحمن بنجد أبو حاتم إكتشوا يا ساموني مالمي دجتكم مالما خوارج خوارج أسلنسو الماجرين سيدنا علي أما سيسك أوكي ذاتي طن أبو بيكي أكا رسيسكي كاكا برتكم حكمتك كفا لأنك أبيكي تنسنا حكمت واني واني har suka koma suna hukunta junansu suna kashe junansu har suka koma shi kanshi Aliyu su suka kashe shi wannan daga cikin malaman khawarij wani bayan ya tuba sai yake cewa unzuru amman ta'khuduna dinakum yace ya ku jama'a ku rinka kallo ku rinka binciken daga ina kuke samun addinin ku hadisan da kuke ji daga ina kuke jin su daga ina suke suwa suka ruwaito su yace fa inna kunna idha hawaina amran sayyarna lahu hadisan domin mu lokacin da muke bin waccan aqida idan muka gamsu da wani ra'ayi to sai mu kirkira hadisi sai mu ce annabi ne ma ya faɗi wannan magana kun ji wannan ɗaya daga cikin su ne da ya tube yake faɗin yadda suke yi wa qala al-hakim abu abdullah al-imam al-hakim yake cewa kana muhammad ibn al-qasim at-talaqani من رؤساء المرجئة وانو متم ميسونا محمد بن قاسم الطالقان ينا دجتكين شو قبنين مرجئة و اهل السنة سنو فاما دا فتنو ايه دجتكين فتنة دا اهل السنة سكي فاما دا ايه اكوي فتنة الخوارج دجتكين فتنة اكوي فتنة مرجئة فتنة خوارج سوني سو خوارج سو سن او كذاتيني لو تيبا لو تيبا سيستي كابرتي abu ba su ba wani hukunci a wurin su sai kisa khawarij kenan kafirci kisa yayi rubda a kashe shi ya kafirta hukuncin shi a zubda jinin shi wadannan su ne khawarij to sannan sai kuma murji'a su kuma murji'a lalacewa suke matukar lalacewa da har suna gani duk zubinka to ba za ka shiga wuta ba saboda ai Allah mai rahama ne yace duk abin da kai yace rahama Allah tana da yawa duk abin da kai
to waɗannan murji'awa kamar yadda kuka ji khawarij sun kirkiri hadisai bayan da ya tuba gashi yana cewa ku rinka duban hadisan da kuke aiki da su don wasu hadisan mu ne muka kirkire su domin lokacin da muke bin waccan mugunya aqida in muka gamsu da wani ra'ayi sai mu rubuta hadisi kawai wanda zai goyi bayan ra'ayin cewa daga annabi ne ma to annan kuma murji'a waɗannan daga cikin ainihin murji'awa aka samu wannan mutum mai suna Muhammad dan Qasim At-Talqani shi ku cewa yake cewa aka kana yada'ul ahadith allati zahiru hatta jisim hadisai yake kirkira hadisai yake kirkira yake dangantawa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda a zahirin hadisan suna nuna Allah yana da jiki jiki irin na halittu ku ji fa yanzu shi ƙaryar ta kai yana wa annabi ƙarya ne amma yana faɗin wasu siffofi na Allah waɗanda babu su kuma waɗanda waɗannan siffofin suke nuna jiki ne irin jikin ɗan adam ko kuma halittu wa yansibuha ila ahli alhadith sai ya rinka danganta su zuwa ga malaman hadisi yaqsidu shina'a alaihim wa yana nufin yamuna na musu ko kun fahimta jama'a misali jama'a lokacin da zafi ya gumurzu yau kamar shekara 10 a garin nan ko in ce a ƙasar nan dan shi a suka rasa sakat yadda za su to duk wata barna da ta faru sai su ce ai albani su je su gyara abin su buga a cikin jaridarsu wannan ɗabi'ar su ce tun ɗan bid'a to nan ma abin da yake faruwa shine wani ne daga cikin su da malaman hadisi suka matsa akan wa'azi game da shi sai ya zauna sai kirkiri hadisan ƙarya waɗanda ke bayyana cewa Allah na da hannu irin hannun mutane Allah na da rai irin ran mutane sai kuma ya danganta ya ce waɗannan malaman ne su suka ruwaito su ko kun fahimta shi yasa wannan gwagwarmaya ta yaɗa sunna idan baka shirya ta ba kar ka fara zaka buga da masu ɗariƙu za su yi maka sharri za su yi maka ƙazafi zaka buga da masu ƙungiyoyi za su yi maka sharri za su yi maka ƙazafi zaka buga da masu ainihin movement in shi'a da makamantan za su yi maka sharri za su yi maka ƙazafi su da kansu sun san ƙarya suke amma kuma ba abin da ya shafe su saboda suna ganin halaccin yin ƙarya ga maƙiyinsu suna ganin duk wanda yake maƙiyinsu ne ya halatta a yi mishi ƙarya yo mutumin da suke ganin halaccin a zubar da jinin shi a kashe shi mutumin da suke ganin a ƙona dukiyar shi mutumin da suke ganin a ci mutuncin shi idan sun yi mishi ƙarya me ya rage a ƙarƙashin wannan kaji hadisi zai kirkira wanda ya san malaman ahlus sunna suna cewa a tsarkake Allah daga siffanta shi daga zaɓoɓi irin na halitta sai koma sai kirkiri irin waɗannan hadisan sai ce su suka faɗe su su suka ruwaito su me yasa yaqsidu shina'ata alaihim yana nufin ya bata sunansu ya nuna na musu lima bainahu wa bainahum min al'adawati al-madhhabiyya saboda akwai kiyayya ta mazhaba akwai kiyayya ta aqida su malaman hadisi suna da aqidar salaf shi kuma da murji'i ne yana da lalatacciyar aqida ta cewa a cikin rahama Allah babu wani ne laifi da Allah zai wa azaba haka su suke cewa sai su ce rahama Allah ta fi ƙarfin Allah ya azabtar da kowa in aka ce fir'auna fa sai su ce fir'auna ma Allah zai yafe mishi rahama Allah tana da yawa hamana fa ƙaruna sai su ce duk waɗannan za su shiga cikin rahama Allah su suna ganin rahama Allah ta kai duk kafirci duk fasiki duk laifi to Allah ba zai kama ka da shi ba khawarij kuma su kuma da suka ɗauki zafi su kuma a wurinsu babu wani laifi kam sai kafirci don haka duk abin da kai sai su ce kafirci magana ta gaba fa sai su ce hukuncin kisa to kun ga waɗancan sun ɗau zafi zafi ya yi yawa waɗancan sun yi sanyi sanyin ya kai sun lalace ahlus sunna sai su ce daga cikin mutane akwai wanda yake babu shakka zai kafirta jinin shi zai halatta daga cikin mutane akwai wanda yake zai shiga azaba Allah shi kuma ba dan ya kafirta ba sai dan laifin shi daga ciki kuma akwai waɗanda rahama Allah za ta kai gare su su khawarij suna ganin Allah ba zai rahama ga duk wani mai laifi ba, su kuma waɗancan suna ganin Allah ba zai yi azaba ga duk wani mai laifi ba. Mun ga sun yi hannun riga. Ahlus sunna sai suka ce a abin ya taju ila tafsilin bi diqqa wa daqiqa, dole ne a tsaya a yi bayani keke da keke don a gane mutane nau'i nau'in su da gwargwadon yadda suke. Da za ga karanta littafin Shehu Usman Dan Fodio Tamyizul Muslimin min al-Kafirin, za ka ga ya tantance waɗannan abubuwan da bayanai na ilimi na gaskiya. A taƙaicen taƙaitawa jama'a, kun ji nau'i na biyu. Malam ya ce wa qala Abu al-Abbas al-Qurtubi, al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi yake cewa sahib al-Mufhim, wanda ya sharhin talkhis na Sahih Muslim, wanda a cikin muqaddima karatun nan mun gabatar da littafin, yace istijaza ba'd al-fuqaha ahli ar-ra'y nisbat al-hukm alladhi dalla alayhi al-qiyas ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi sallama nisbatan qawliya. Yace wasu daga cikin malaman fiqh, amma waɗanda suke bin ainihin ashabul ra'ay, wato a zahiri ɗan mazhabin Abu Hanifa da makamantansu, suka ce duk wani qiyasi ya halatta a mayar da kiyasin a danganta shi cewa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ne, inda kiyasi ne na magana. Ma'ana ka yi wani kiyasi, za ka yi wata fatawa da za ka ce kaza haram ne saboda in mun dubi kaza to za a iya cewa wannan abin ya zama haram. Sai suka ce kakka sha wata wahala kawai ka ce annabi ya ce haram ne. Ko kun fahimta, karka tsaya kana cewa in an dubi kaza to za a iya hukunta kaza bai halatta ba, ko in an dubi kaza za a iya cewa kaza ya halatta. Sai suka ce karka yi wannan wahalar, kai ka san haka ne, eh to kawai ka ce annabi ya ce. Jama'a ku fahimci wannan da kyau. Sai malam yake cewa fa yaqulu fi zalika qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaza, walihada tara kutubuhum mashhuna bi ahadith tashhadu mutunaha bi annaha mawdu'a. Jeda haka sai suke ganin kai tsaye kawai duk abin da kai kiyasi to ka danganta shi kace daga manzon Allah ne. Yace dan haka za ka samu littafansu suna cike da hadisan da suke hadisan ƙarya ne, waɗanda kai daga ganin hadisan kawai ka shaida cewa hadisan ƙarya ne. Za mu zo mu bayyana alamomi da siffofin da insha Allah in ka ga sun bayyana a hadisi kai tsaye za ka ce wannan ƙarya ne, ko kuma za ka ce akwai alama ƙarya a cikin wannan magana ba ta annabi ba ce sallallahu alaihi wa sallam insha Allah. Sai ce li annaha tushbihu fatawa al-fuqaha, saboda zaka ga ire-iren waɗannan hadisan sun fi kama da fatoyin malaman fiqh, sun fi kama da fatoyin malaman fiqh. Misali sai a ce al-ghafa tabalan, za a iya yin wanka same ka ga zuwa masallacin juma'a. Malaman fiqh daga ciki sai suka ce eh zaka iya yin wanka daya da niyyar juma'a, wanka ɗaya ne amma da niyyar juma'a da kuma niyyar janaba. To yanzu kaga wannan ba hadisi bane, fatawa ce ko? Yanzu ka ta yi kan sai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce. Jama'a mun fahimci wannan, wala annahum la yuqimuna laha sanadan, kuma saboda in kuka duba ba sa kawo hadisai, ba sa kawo isnadi a cikin hadisan su. Ka karanta muqaddimar risala, muqaddimar risala tana dauke da hadisai guda uku. Ɗaya ne ingantacce wanda al-Imamu Abu Dauda ya ruwaito shi, amma biyu hadisan ƙarya ne wanda al-Imamu Tabarani da sauran malamai suka ruwaito su. A inda yake cewa wa qad ruwiya anna ta'limu as-sighari kan naqshi fil hajar, an ruwaito cewa karantar da yara suna ƙanana kamar zane ne akan dutse. Hada hadisun batilin munkarin maudu. Na biyu suka ce wa ruwiya anna ta'lima sighari yutfi'u ghadab Allah, karantar da yara ƙanana yana huta fushin Allah. Wa huwa aidan ma kana alayhi sabiquhu, shi ma hadisin ƙarya ne. Waɗannan hadisan ba su tabbata ba, wallahu alam. Me yasa ya shi yasa shi ma mai risala ya ce wa qad ruwiya an ruwaito, domin malami in ya ce an ruwaito to na daga cikin alamomin da ake fahimta cewa bai inganta ba, saboda bai faɗi kai tsaye ba. Amma kaga da ya zo hadisi na uku sai ya ce wa qad jaa an yuqmaru bis-salati li sab'i sinin wa yudrabu 'alayha li 'ashrin,
ya ce haƙiƙa hadisi ya zo yara suna shekara bakwai a umarce su da yin sallah in suka kai goma ba su yi ta ba a doke su wannan hadisin sahihi ne amma kaga waɗancan guda biyu ba su inganta ba to idan ka saurari waɗancan hadisai guda biyu sun fi kama da kalmomin masu wa'azi fiye da kamar su da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda wannan magana take bayyanawa jama'a shi ne idan har ka ɗauki littafin fiqh kenan sai ka yi takatsantsan game da ire-iren hadisan da suke kawowa idan ka ɗauki ƙarshen ƙawa'idi musamman wanda ake buga shi bugu irin na da ake zubo wasu littattafai su al'ufi wane ne al'ufi da sauransu za ka samu cike da hadisan ƙarya da ire-iren waɗannan duk sai an yi takatsantsan da su in ba haka ba sai ka wayi gari kana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a halin kana danganta ƙarya ne da ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka jama'a kun ji nau'i na biyu dan bid'a waɗanda suke kirkira hadisi dan su kare ra'ayoyinsu ko makamantan haka a wannan munasaba ce kamata in tsaya in yi bayani dangane da wasu hadisi na ƙarya waɗanda ainihin suke yawo galibi idan lokacin shekara ta yi shine lokacin cika ciki da lokacin takutaha da lokacin watan shara shine watan al-muharram hadisan da ake kawowa a ciki kaf ba su inganta ba in ba hadisi daya dangane da ainihin nuna falalar yin azumin ranar ashura da kuma ainihin ranar tasu'a ba hadisan da ke bayanin azumin tasu'a da ashura waɗannan su ne suka tabbata amma cikinsu su ma akwai waɗanda ba su tabbata ba kaje ka samu kasusuwan lacca da ne da bayanai kasusuwa guda goma muka sanya musu ashura mun yi bayani dangane da waɗannan hadisai da kuma yadda bayanai yake a kansu to idan muka dawo muka dubi ɓangare na biyu shine abubuwan da ake a cikin wannan wata daga ciki akwai cika ciki sai a ce duk wanda bai cika cikin shi a wannan dare ba ranar lahira za a cika mishi da wuta ƙarya ne ba hadisi ba ne daga ciki akwai hadisan da ke bayyana falalar yalwata wa iyalai a wannan rana cewa wanda bai yalwata wa iyalanshi a ranar ashura Allah zai yalwata mishi a sauran shekara waɗannan hadisai dukkansu hadisan ƙarya ne daga cikin hadisan ƙarya har wa yau akwai hadisan da ake bayyana falalar sanya tozali turare man shafawa wanka sanya kaya na musamman a cikin wannan rana ta ashura dukkansu waɗannan hadisai ba su inganta ba daga cikin waɗannan hadisan waɗanda ba su tabbata ba waɗanda ake ruwaitowa su ne hadisan karɓan kuɗin shara idan sunanka Abdullahi ya yi daidai da sunan kakana to a wannan rana sai in je in ɗauko gunguman ice sai in zo in jefa ƙofar ainihin gidanka sai ka fito kai kuma ka ba ni kuɗin shara hadisin da ya zo akan haka mataccen hadisi ne hadisin ƙarya ne bai inganta ba don haka babu dalilin za a aiki da shi haka hadisan takutaha za ga ainihin almajirai a wannan rana suna yawo suna takutaha mai girma takutaha daga wannan sai ta baɗi duk waɗannan hadisan ƙarya ne wane ne suka kirkire su su ne waɗannan masoya zuciya da ƴan bid'a waɗanda ƙiyayyar jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-Husayn da ya gobe a wannan rana aka kashe shi su kuma saboda murna da farin ciki sai suka ce wannan rana a ɗauke ta rana ce ta shagali a yi shagali a yi biki da suka tsara a rinka wanka a yi wanki a yi guga a sa turare a yi kunshi a yi kitso a yi kaza a yi kaza kawai shine sai suka juya suka ce ma manzon Allah ne ya faɗi hakan ɗin kawai waɗannan ƙungiya sunansu ainihin wato a sunansu na wasu ba ahlus sunna ba ne in shi'a saboda rashin ƙaunar Allah sai suke cewa wai ahlus sunna ne a'a nawasib ake ce musu dukkan mutumin da baya kaunar ƴan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam sunan shi nasibi kamar yadda duk mutumin da baya kaunar sahabi sunan shi rafidhi saboda haka anan ma ahlus sunna sai suka dauki hanya ta tsakiya kamar yadda a can suka dauki hanya ta tsakiya tsakanin khawarij
da murji'a anan ma ahli sunna sai suka dauki hanya ta tafkiya dan shi'a na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da da'awar cewa suna kaunar ahlul baiti nawasib suna cewa wai suna kaunar ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sai suka kafa kiyayya baka tsakanin su da ƴan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka maka fadi aliyu ko fatima ko alhasan ko husaini sai su tsine musu albarka sakamakon haka suke murna da bukunkuwa sakamakon an kashe husaini a wannan rana ahli sunna hanyar da suka dauka ta tsakiya ita ce kafin a kashe husaini kafin kiyayya ta bayyana daga waɗannan zindikai cewa ba sa kaunar husaini me ake yi a wannan rana ta ashura annabi ya sunnanta yin azumi me ake yi a ranar tasu'a annabi ya sunnanta azumi dan haka yin azumin tasu'a da ashura shi kadai ne sunna amma cika ciki da takuta ha da kudin shara da duk wani ado da ake da dinke-dinke da sallar gami da ake hawa duk waɗannan bid'o'i ne waɗanda ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akan ayi su ba to kun ga waɗanda suka kirkiro wannan hadisan ko su waye ɗan bid'a ne na wasu ko kun fahimta sun kirkira ne dan me don su taimaki mazhabinsu sai ka zo ka samu saboda irin wannan har masu fadan kabilanci suka samu shigowa suka kirkira hadisan ƙarya su ma suka ce inna allaha idza ghadiba anzala alwahy bil arabiyya wa idza radiya anzala alwahy bil farisiyya wai idan Allah ya fushi sai ya magana sai ya saukar da wahayi da larabci idan Allah na cikin fara'a da farin ciki sai ya saukar da wahayi da harshen farisanci wannan farisawa ne ƴan bid'a suka kirkiri wannan sai aka samu ƴan bid'a larabawa su ma sai suka rama sai suka ce la inna allaha idza ghadiba anzala alwahy bil farisiyya wa idza radiya anzala alwahy bil farisiyya bil arabiyya idan Allah ya fushi sai ya saukar da wahayi da farisanci idan kuma Allah na cikin farin ciki sai ya saukar da wahayi da larabci jama'ar musulmi waɗannan gaba daya malaman hadisi ba su basu sun yi sakat ba shi yasa ɗaliban ilimi sai kun tashi kun yi karatu domin nan gaba ku ne ministocin tsaro na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin ku za a rinka samun bayanin da za a tace a gane abin da yake daidai daga abin da yake ba daidai ba idan ya zama yanzu kun cika gari da hayaniya abin da ya kamata ku tashi ku yi karatu ku koye shi a lokacin da ya cancanta ba ku yi ba har girma ya kama ka dama sayyidina Umar cewa yake ta'allamu qabla an tasudu ku koyi ilimi kafin a fara ce maka ranka ya dade kafin a fara ce maka alagafata mala daga ran da aka fara ce maka ranka ya dade ko alagafata mala yana da wahala ka je ka koyi ilimi kuma an waye gari baka iya ba zaka ga abin mamaki ba wanda yake girman kai akan ya nemi kuɗi amma abin da ya shafi karatu fa da zaran an fara ce mishi akramakallahu sai ga to shi yanzu ana ce mai akramakallahu zai je gaban wani ya koyi karatu ana ce mishi ala zafata malam saboda haka ku yi kokari da wuri kamar yadda ran nan karantu Ibn Mubarak yana cewa ya ishu lahal jihadu fa malamai kwararru za su rayu komai daren dadewa waɗanda za su rinka bayyana waɗannan ilmomin haka bayan shekara 1200 da faɗin wannan magana har yanzu kuma har gaba insha Allah duniyar ilimi tana ainihin haɗuwa da malaman hadisi a kowane yanki a kowane zamani Allah madaukakin sarki yana aje su suna zama humatadi waɗanda suke kare addini da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka jama'a kun ji to malam Qurtubi yake cewa haka suke yi sai ka ji mutum ya dauki magana kawai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace a halin wannan magana kawai ra'ayin shi ne daga cikin masu ra'ayin cewa za a bayyana basmala a karatun Fatiha a cikin sura wanda wannan ba mugun abu bane daidai ne ya zo a cikin hadisi mun bayyana akwai hadisai ingantattu sun tabbatar da babu laifi a yi karatun bismillah a farkon fatiha a bayyane, akwai kuma sahihai su ma sun nuna za a iya yi a sirrance. Saboda haka abinda sunna ta lazimta, wata rana sai ka bayyana, wata rana sai ka ainihin sirranta. Ko a raka'a farko in ka tashi kana karatu a ji ka fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, babu laifi. Wata rana kuma sai ka yi a sirrance sai a ji ka fara da alhamdulillahi rabbil alamin, tun da ya tabbata babu laifi. To amma akwai waɗanda suka ja can suka tsaya, waɗancan suka ja can suka tsaya, waɗannan suka ce fau ba kyau a bayyana basmala, waɗannan kuma suka ce fau ba kyau a ainihin sirranta ta. To sai suka fara ƙirƙiro hadisan ƙarya suna ɓata junansu, cewa wai jirgin ruwan Annabi Nuhu da ya gama kewaye duniya gaba ɗaya sai ya zo kewaye Ka'aba su bakwai, ya zo nafila a wurin maƙama Ibrahim raka'a biyu. To jirgin ruwan nan da ya zo zai nafila na raka'a biyu sai aka ji ya yi bismillahir rahmanir rahim a bayyane. Kaga wannan hadisin ƙarya ne, sun ƙirƙire shi ne kawai don su kare mazhabinsu. To akwai ire-iren waɗannan da yawa jama'a, idan da za mu saki ƙwanduwa ne sai mun ta buga misalin waɗannan, wallahi wannan kaɗai ya ishe mu darasi. Amma abin da muke fata a cikin waɗannan misalan da muke bugawa su zama akwai faɗakarwa da wayar da kai, wanda yake gobe idan Allah Maɗaukakin Sarki ya sa ka ji hadisi, aƙalla sai ka tambayi wani malami. Kuma alhamdulillahi tun waɗannan abubuwan da sai an karanta manya-manyan littattafai irin littattafan Al-Mawdu'atul Kubra ta Al-Imam Ibn al-Jawzi, a wannan zamanin sai an karanta Silsilatul Ahadith al-Da'ifa, sai Allah Maɗaukakin Sarki yanzu ya ƙara sassauto mana abu. Gashi nan yanzu ka tafi wurin masu da littattafai da harshen Turanci za ka gashi an rubuta littattafai ana bayanin hadisan ƙarya, da harshen Hausa gashi nan an rubuta littattafai ana bayanin hadisan ƙarya, don dai ka faɗa ka san su, don kar ka zama cikin waɗanda za ka bauta Allah da su ranar lahira ka je Allah ya ce bai san da kai ba. As-sunfu thalith, nau'i na uku, qaumun ittakhadhu al-wada'a sina'atan wa tasawwuqan, akwai kuma waɗanda su kuma sun ɗauki ƙirƙirar hadisi ainihin wato shi wa Annabi ƙarya ya zama sana'arsu, wa tasawwuqan kuma wanda ya zama musu kayan kasuwa, ya zama buda'a, ya zama musu commodity, hadisi ya zama musu kayan sana'a. Don haka zai zauna tun ranar Asabar zai zauna yana ta rubuta hadisan ƙarya har zuwa ranar Alhamis, sai tattara su sai ranar Juma'a sai zo masallacin Juma'a zai fara wa'azi, ana wa'azi yana karanto ire-iren waɗannan hadisan, ana wa'azi yana karanto ire-iren waɗannan hadisan. Saboda me? Da gurgurdan hadisan da yake kawowa, da gurgurdan hadisan da ba a tara mai sadaka. Na ɗaya kenan. Na biyu, akwai waɗanda za su je su ƙirƙiri hadisin ƙarya sai a je a gaya wani mai sarauta ko wani mai mulki ko wani attajiri sai ji daɗi, shi kenan sai kawo kuɗi sai bayar. Waɗannan su sun mai da yi wa Annabi ƙarya ya zama sana'arsu, kuma hadisan ƙarya sun zama musu kayan haja na samun kuɗi. Jarra'atan 'ala Allah, wannan ba komai ba ne sai ainihin wato tsabar rashin kunya ga Allah da bushewar zuciya. Wa 'ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, haka kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rashin kunya. Hatta inna ahadahum la yashara ammata laylihi fi wada'il hadith, har sai ka samu ɗaya daga cikinsu ya hana idan shi bacci tsawon dare, yana ta aikin tattara hadisai na ƙarya, yana ta rubuta hadisan ƙarya. Ka Abul Bakhtari, kamar wani la'ananne mai suna Abul Bakhtari, Wahab ibn Wahab Al-Qabi sunan shi asali Wahab dan Wahab, wa Sulaiman ibn Amr An-Nakhai, wal Husayn ibn Imaulwan, wa Ishaq ibn Najih Al-Malati ذكر ذلك الإمام أبو حاتم ابن حبان في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين. ابن حبان شيء أبدا تسونا وأنا متاني وما أبدا تسوى وأنا متانا سنة دقى تكين وأنا دقى إنهم واتوسك ميدوي وأنا بكالي وأنا مسو صناعة. abin takeici jama'a, waɗannan mutanen har yanzu akwai su. Idan ka tafi wuraren sarakunan gargajiya, idan ka tafi wurin fadojin 'yan siyasa da falansu, za ga akwai su shedanun malamai waɗanda an ɗauke su an aje su suna nan koyaushe ana tare da su. Amma fa ko da ba a girmama su da girma na malanta, an ɗauke su ne marasa aikin yin shashashai. Duk abin da wannan mai mulki gwamna ne shi ko ciyaman ko minista, duk abin da ya faɗa sai juya alagafata malam ba da hadisi akan haka ba, sai ya ce ƙwarai da gaske. Ai ranka ya daɗe, ai annabi ya ce kaza, kawai sai yanko hadisi sai ya faɗa haka. Yasa an taɓa gayyatar mu wa'azi tun a zamanin mulkin soja jama'a, a gayyace mu muka zauna muna wa'azi. Me wa'azi da aka zo tambaya, sai aka ce wai ba ni zan amsa tambaya ba, sai na ce to ku saurara. Na yadda abubuwan da ba ni na faɗi ba a tambayi wani, amma abubuwan da ni ne wa'azi a kai ku tambaye ni. Daga cikin abubuwan sai zama na yi magana a kan yadda mata ke sallah. To amma sai su waɗanda suka tsara haka suka tsara, zan yi wa'azi ga kuma wani ya zo zai yi amsa tambayoyi. Sai aka yi tambaya, me yasa ne aka ce mace ta matse ƙafafuwanta in aka tashi sallah? Gashi kuma a cikin bayani mai wa'azi ya ce mace za ta yi sallah ne irin yadda maza suke yi. To shikenan, kun ga da ni ne abu ne mai sauki sai ba da amsa. Amma shi da aka danka mai kawai sai ya ce ai idan mace ta tashi sallah, to akwai shedani da yake tsayawa a gabanta, akwai kuma wani da yake tsayawa a bayanta. To shi ne aka ce mata ta matse kafa don kada shedani ya shiga cikin farjinta. To shi ne sai nace algafata malam, wannan karatu ne irin naku na malamai ko kuwa na annabi ne? Ta hadisi ne. Sai nace to gaskiya kan bukata juna lokaci, wannan ƙarya ne, duk duniya ba inda wannan hadisin yake. Sai nace to kun gani ni ne na faɗi matsalan nan, ku bar min ansa ta. Gashi nan yanzu kun ja an yi wa annabi ƙarya wanda zai iya ja wannan wurin yanzu a girgiza ƙasa. A yi wa annabi ƙarya, muna ji ne shiru sabi samawati ya tafattarna wa tanshaqqul ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'a ila ar-rahman walada. An yi wa Allah ƙarya, sama za ta rushe, komai zai rikice. Ibn Abbas yake yushiku an tunzila alaykum al-hijara min as-sama', yace jama'a za a yi kwarankwatsa. Aka ce lafiya, yace ina ce muku annabi ya ce kuna cewa wani da wani sun ce. To balle a yi wa annabi ƙarya? Yace to wannan hadisin ƙarya ne. Muna program a tashar GITV wata rana, nan daga ABU wani ya bugo waya yace cewa algafata malam, ku malaman ma kun ce akwai hadisi wanda ainihin aka ruwaito wani an daura mai aure da kulwallahu kafa uku, cewa kawai kulwallahu kafa uku zai koya matan shi ne sadaki. Sai na ce a ni dai ban taɓa faɗin wannan hadisin ba, kuma ma ban taɓa jin shi ba, sai a bakin ka a wannan littafi ne? Sai ce a ku malamai ne kuka faɗi? Na ce a to dandan hands up, dandan ban san shi ba, ban taɓa jin shi ba, dandan. In ba haka ba kai ma makaryaci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Gashi nan yanzu za a yi sallar juma'a, sai ka ji mutum ya miƙe yana wa'azi, sai ka kawo hadisan ƙarya ya rage. Idan kana zaune ka san hadisin ƙarya ne, dole ka bayyana. In ba haka ba kai shiru, duk ɗaya ne ba ka da bambanci da kai da shi. Wuta ba ku je ya yi wa annabi ƙarya, kai kuma ka ja baki kai shiru a halin ka san ƙarya ne. Sai ku kiyaye. In ba ka da ikon kai magana, sai ka tashi, sai ka tafi wani masallacin, sai kai sallar juma'ar. Ko kuma ka san ɗabi'ar su kenan, sai ka bari. In suka gama surfar ƙaryarsu, ka zo ana tada ya tsama, ka bi sallah kai shi kenan, ka fice kai tafiyarka. Amma ranar juma'a ga sunan yanzu, har yanzu, sannan ka koma limaman juma'a yanzu, limaman juma'a da dama za ka samu suna ciko hudubobinsu da hadisan ƙarya. Sai sa ku je ku karanta littafin As-Sunan wal Mubtadi'at, Malam Abdulsalam Khidr, isa da ya bayyana waɗannan. Limamin juma'a zai takwaso hadisai a cikin Durratun Nasihin, a cikin tanbihul ghafili tanqihul qawli din ya kawo waɗannan ainihin hadisan ƙarya yanzu safo sai jinga mutane musamman lokacin tasu'a musamman lokacin ashura musamman lokacin watan azumin ramadan yanzu lokacin aikin hajji ya zo hadisan ƙarya ba ta da ana tafasuwa yanzu lokacin ainihin wato babbar sallah ta zo hadisan ƙarya ga hadisai ingantattu cikin sahih bukhari da muslim ku buɗe ku gaya mutane amma matsalar ita ce waɗannan irin littattafan su sahihul bukhari sahihu muslim saka ta tsoratar da mutane a ƙasashen nan namu cewa manya-manyan littattafai ne ina za a karanta manya-manyan littattafai ba a karanta waɗannan littattafai shikenan amma kuma za a buɗe na ƙarya ana karantawa tambayar ita ce shin malaman da za su karantar da sahihul bukhari da muslim ne babu su a Najeriya wannan magana ƙarya ce akwai su to me yasa ba za su karantar ba a sai a ce littattafan sun yi wa jama'a girma to waɗancan kuma ƴan mutsi-mutsi din irin su tanbihul ghafili da tanqihul qawli da sauransu hadisan ƙarya ne dan me za a karantar da su sannan malaman islamiyya waɗanda galibi suke karantar da ƴan mata da yara ƙanana da matan aure sai kaga an ce gashi daga wata makarantar islamiyya wani malamin islamiyya wai ya rubuta hadisai 100 ya rubuta hadisai 60 sai kaga ka samu duk hadisan ƙarya ne ya ɗibo ya tara ko kuma saboda adamu diraya fi sana'atul hadisiyya bai iya aikin hadisi ba sai kaga yana ɗauko hadisi ya sai ce rawahu muslim wa sahahu sai كيف يروي الإمام مسلم الحديث فيحسن الحديث في صحيح مسلم هذا غير موجود باب ونن قبائع وإذا كان في غيره من الكتب فالنسبة الإطلاقية لإمام مسلم تعني في صحيحه بذلك كاتب مسلم يرويتوش أبن لك تعني في شيء أنا تكون صحيح أما إن مسلم يرويتوش عند ذلك أتكلم لتعفي كباسيك فدي amma da ba ka haɗu da shi sai ce shi ma ya biya kwafo ne a wani wuri ba dole ba ne ga shi nan kafallahu mu'minina al-qital malam muhammad salih al-asraf abu abdullah ya ɗauke muku wannan wahalar da tuntuni muka daɗe muna magana a kai littafin saba'un hadisa littafin ni'an nabawiyya littafin ni'an nisawiyya littafin ainihin 50 hadisai 420 sahihai daga Bukhari da Muslim shi ne alheri ku karantar da yara takaitattun hadisai ne sadara ɗaya sadara biyu ingantacce duk abin da ke ciki ka karantar ka huta da hayaniya don ga ɗan wajiyar ba duk da ya gama abubuwan da ya gama rubuce-rubuce sai gane sun ɓata lokaci ana ta kawo hadisai na ƙarya ihya'u sunna na cike da littafai da hadisan ƙarya da ƙissoshi waɗanda suke ba su da inganci shi ne da ya zo littafin sauƙul umma ila ittiba'i sunna ya zo sai ya ce kaɗai zai kawo hadisan ne daga Bukhari da Muslim sai ya ce zai fi rinjaya ma zuwa ga Bukhari ya ce saboda Bukhari malamin shi ya zaunar da shi ya karantar da shi tun daga farko har ƙarshe muslim kuwa yana riwayar muslim ne ta hanyar ijaza na haka sai kwararo hadisai wannan littafin kamar yadda muka yi alƙawari in aka zo aka fara karanta shi za ka ji duk abin da ake nema na tauhidi da aqida da sallah da azumi da zakka da mu'amala duka ko bayyana ciki kuma dan hudu ya rubuta shi a karantar da wannan bai ta zauna ana karantar da wasu hayaniya ba to amma suka samu asalin abin da ya faru su malaman islamiyya a Najeriya da malaman da suke karantar da matan aure da malaman da suke limanci a masallatan juma'a da masu wa'azi a masallatan juma'a da masu yin wa'azi a masallatan idi da malaman da ke yin wa'azin ƙasa baki ɗaya na ƙungiyoyi da na ɗariƙu da malaman MSS masu zuwa IGCs suna buƙatar ne su samu ƙwararrun malamai da za su rinƙa ainihin tara su suna karantar da su waɗannan abubuwan jama'a amma matsalar shi ne tasaddara littadrisi kullu muhawwisi balidin tasamma bil faqihi al muhaddisi laqad hazlat hatta bada minhu zaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi malam yake cewa kujerar ilimi ta lalace a wannan zamanin lalacewa kamar lalacewar da zaka samu raman ne akuya a kasuwa, tara ne saboda ramewa ana ganin kodarta daga waje. Duk wanda ya riko naira 250 zai ce wannan nawa, dan ya san ba za ta wuce wannan ba, ko kuma cikon kadan ne. Shine laqad hazlat hatta bada min huzaliha kulaha, har kodarta tana bayyana saboda ramewa. Wa hatta samaha kullu mutlisi, har kowane tantirin matsiyaci ma yana ga zai iya tarawa. To kujerar ilimi a wannan zamanin haka take. In kana sauraron gidajen rediyo, in kana sauraron tamsirai na azumi, la haula wala quwwata illa billah, idan kana karatu, kana sauraron karatun ashafa da ake yi, wallahi al'azim sai ka tausaya wa alqadi iyal, shi kanshi sai ka tausaya wa ita kanta ashafar. Amma tsakani da Allah, irin wannan cin mutuncin da aka yi wa ilimin addini, ɗan boko za su karɓa haka? Ba za su karɓa ba. Da ɗan boko sai ga wannan irin matsayin zai kai musu ga lalata. Nan da nan sai suka ce hands off duk wanda gratuity teacher ne, ya fita daga teaching ya je at least ya samo NCE. Suka ce ba za a sake yadda wanda yake da gratuity teacher ya karantar ba, sai ya biya samu NCE. Sai sa da tsohon malamin makaranta shekara 20 sai gan shi ya tafi FCE, sai gaje ka same shi ya shiga COE, College of Education. Then me, he wants to attain a higher qualification in order to maintain his status as a class teacher. Dole je samu wannan takardar dan me dan ya tabbata shi malami ne, in ba haka ba sai su ce mishi waje. Amma addinin musulunci sai ka samu mutum karatu bai wadace shi ba, amma sai kungiya kaza sai ta dauke shi sai ta dora shi ne ta ƙara ji akan minbari, ustazai kuma suna kabbara. Shikenan al'amarin su koma gaba ɗaya. Yanzu makarantu suna neman da majalis na ilimi suna neman su zama kaman makarantar jatau na albarkawa, abin ya zama kawai makaranta ce irin ta ƴan adam, ma'ana kawai raha ce wasa da dariya. Dare 2001 makarantun musulunci an san su ne da bada ilimi mai nagarta, ingantacce, tatacce, kuma duk wanda ya zauna makarantu na musulunci yana ƙaruwa ne. Amma wani lokacin kawai majalis suna neman su zama kamar majalis irin na ƙalarawi. Duk wanda ka gani wurin wa'azin ƙalarawi, in ka tambaye su tsakaninka da Allah, ka zo ka ji wa'azi ne ka shiru, ya zo ne kawai ya ji abin dariya a yi fukaha. Haka Malam Bakar Mahmud ne ya faɗi, Allah ya gafarta mishi, an rabbul abhar, ya ce an waye gari ana tafsirin alqur'ani a ƙasar nan dan a ji kissa a yi dariya a tuntsura, ya ce ba dan a shiru ba. Na haka ya ce raddul adhani ila ma'ani alqur'an, a dawo da tunanin mutane zuwa ga su dawo zuwa ga ma'anonin alqur'ani na gaskiya. Alqur'ani ma kana hadithan yustara, ba maganganun banza bane aka kirkira. Saboda haka jama'ar musulmi kun ji waɗannan nau'i na uku su kuma sun maida ainihin wato hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne, sun zama musu kayan ainihin kasuwanci. Na fata an gane daga cikin ire-iren waɗannan ba kuma ta ba, shine wanda na shaka muku misali, zan buga shi a matsayin misali. Malami ne mai wa'azi irin an yi sallar magariba yana wa'azi, mai wa'azin juma'a, mai wa'azin idi, mai wa'azin ƙasa baki ɗaya, kashi matan shi tana sana'ar nakiya. To ran nan ga la'asar sakaliya ta yi ga nakiya bata ƙare ba, ita kuma tana ganin nakiya nan in ta kai gobe za ta yi tsami ko za ta yi yani. Don haka sai ta fara sababi. Malami ya shigo bayan sallar la'asar ya same ta tana ta faɗa. Lafiya, ta ce ina lafiya, ba a sai da nakiya ba yau, gashi kaza kaza. Sai ce ki kwantar da hankalinki, nakiya za ta ƙare yau. Ta ce ya za ta ƙare, ga rana tana faɗuwa, yamma tana matsowa almuru. Ya ce ki kwantar da hankalinki, na ce miki nakiya ki za ta ƙare. Ta ce to yaya nakiya za ta ƙare, dare ya yi, sai kawai sai alwala sai fita. Da aka yi sallar magariba ya miƙe, رينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم قال الحريفة تشد المعذر. من رأيته لك من ذا الله تهنيه بيوة بعد يبا من ذا الله يتشينا كيانا ما قننشي ومارا ها 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 سيمتاني سكتشينا كيار إيه annabi har ya san da nakiya yake tana maganin cewa mara a nemo nakiya aka fara bincike gida gida sai ga nakiya gidan malam a akar makalla shi akwai nakiya gidan nan da aka wawa shi nakiya ya shigo gida yana saka riga matar shi tana a malam kai ka ga nakiya da alluri ta kare yace mun ga miki ruwa na wasa bane ka gani yanzu ya dauki wa annabi ƙarya ta kasuban sana'atan wa tasawwuqan ya mai da shi neman kuɗi kasuwanci ayyu annabi ƙarya sallallahu alaihi wa alihi sallama ya irin waɗannan fa haka wani malamin hadisi ya zo wucewa sai ya sami ire-iren su waɗannan shashasha da masu yin ƙaryar da ai waɗanda ake wa sai ya ce wani ɗalibi ya ce kaga waɗancan da ke zaune yace shanu ne sai ya ce mishi a akramakallah kaifa yakunu nas baqara idi ana ce waɗannan shanu ne yace shanu ne na ga ba shanu ne malu shanu ne shanu ce yace zan je suna dawowa da akan sallar magriba sai ni je وجرينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه هذا في جبل من رويته دقا نزاء الله تفسكوكي دعا با ما قدات يلا اما هيا جرى بذيك افوق عاد يلا اما سرويته كان يبرجك بعد يلا نزاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بلغ لسانه ارنبة انفه دخل الجنة domin yana da irin su ne jama'a a Masar ne a Saudiya ne ga sun ba gan su ruwaito daga manzon Allah ba ta hanyoyi daya ba ta hanyoyi ka ba manzon Allah ya ce duk wanda harshen shi ya taba karantancin shi dakhala aljanna man balagha lisanuhu arnabata anfihi dakhala aljanna wanda duk harshen shi ya taba karantancin shi zai shiga aljanna duk jama'a sai kowa ya zaro harshen shi haka haka aha suna ta kokarin sai ya ce wa ɗalibin ya ce ka gani ko ya ce alam ukhbirka annahum baqar ba na gaya maka shanu bane ya ce ba saniya ce take zaro harshe tana lasa hanci ba ya ce ka gani ya ce ka gama ni ke na yi ƙarya ne fa amma ya ce ka ga ina faɗe da shi bin tukawa kawai sai suka fara kowa yana son harshen shi ya taɓo karan hancin shi muna zaune a Makka haka wata shekara na lokacin yake haji ba dubu ɗaya wani masallaci shi ke da muna tattaunawa wani tsohon aboki mun haɗu an daɗe ba a haɗu ba sai kai shi wani malami ga shi zan je gegge mu daga jaman da ya ce ya shabab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al hadith fi al masjid ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an nar al khata' al hatam sai nace akwai shirka wani ya ce ya ku samari ya ku samari ku daina hira annabi ya ce hira a masallaci tana cinye lada kamar yadda ice ke cinye wuta ke cin ice sai nace mishi to algama ta malam dan zauna mana nace hal min maqdirika ya shekhna an tuhdirana bi man akhraj hadha alhadith wa man sahhahahu min a'immatina sai ya ce ya hadha hadith rasulullah nake algaba ta malam zaka iya gaya mana cikin malamai waye fitar da wannan hadisi malaman mu da suka gabata waye inganta wannan hadisi sai ta wannan hadisin annabi ne nace a ai ban yi musu ba amma waye fitar da shi kuma waye inganta shi sai shi ruso nace hada alhadis hadithun da'ifun ya shekh sai ni ke yace kullal ahadith indakum da'ifa kulluha da'ifa ana arifukum ja ina san ku kukan da hadisi irin ku duk bai bane shi kenan ya zama hayane shi da ba duk da gidan mu yake mahauci ne shi bai san na san shi ba yin wannan mu na gangare sai nace mishi amma ka san cewa ran nan kai ma ka yi surutu a masallaci hayani ya yi yana yi ya fi minti biyar har muka hakura muka fita muka bashi wuri ka kawo hadisi cewa annabi ya ce wanda ya surutu ko hira a masallaci zunuban shi za su cinye kamar yadda wuta ke cinye kirari kai ma ka yi hadisa kai ma ka yi zance kai ma ka yi surutu ka yi hayaniya sai ce to ni ji hadisai da isai ne nace a'a hadisai akwai sahiha ko da isai amma ba ma cewa a rinka jawo hadisai kawai haka sujja. Nake kana jin za ka yi min zabgawa nama wuka sannan kuma ka zo hadisai biyar da kake so ka diba? To galibin abin da yake faruwa kenan. Kafin nan alhazanmu suka je, wasu ustazai ne, wani sabon zuwa ne JJC sabon alhaji, ina je gayen da zagejen jeni kawai ya gan shi a wani yana sintira gudu, shi ma sai ci gaba da yin gudu, yaya sai ce mishi sunna sunna a gida aina aina? Ina fata an gane. Saboda mu a ƙasar mun ga mutum da jeni da ƙagagen wando alamar malanta ce, ko to su a ƙasashensu ba haka ba ne, al'adarsu ce. Kama a nan ƙasar ne in ka gaba filafi ne daga jan wando, dalili ne akan shi salafi ne, al'adarsu ce kawai. To haka Afghanistan, Pakistan, ina ne ina ne, duk wanda mun su ɗagaggu ne, ba wanda za ka gani da ɗaga ido da wandon shi ya yi isbali, sai dai in kayan Bature ya sa. Amma in dai ya sa kaya irin nasu duk ɗagaggu ne, haka suke ɗinka su. Kowa ya kai komai gayen ka sai ga wandon shi ɗagagge ne. Sannan gemu sai ga saurayi ɗan shekara 22 da dabjejen gemu. To mu a ƙasar mun ka gane irin wannan siffar, ka ga shekul islam. To dan haka mutanen mu galibi in suka je aikin hajji da sun gan shi yana yin wani abu, shi ma sai su abin nan, sai ga mutum yana tsinta irin waɗannan alkama da ake zuba wa tantabaru a ƙofar Ka'aba ko a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me yasa sai in ce ga wani malami ce yana ɗiba? Sai in ce wancan ba malami ba ne, wancan ɗin wancan ba malami ba ne, sai ce to malami ya ji shi kenan, wai kawai jayayya ma ba ka malami ba ne. Mana malanta ba riga ba ce da gemu da rawani da ɗagaggen wando. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'ar musulmi, kamar yadda na faɗa mana da farko, wannan darasi ne mai matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske, kuma babu shakka sai gobe za mu ƙarasa shi insha Allah, sannan mu ci gaba da karatun ainihin wannan muqaddima ta Sahihu Muslim. Kar ku manta, muna bayyana nau'ukan mutanen da ke wa annabi ƙarya. Muka ce daga ciki akwai zindiƙai waɗanda suke yin ƙarya don su ɓata addinin musulunci, daga ciki akwai waɗanda suke yin ƙarya domin su kare ra'ayoyinsu na siyasa ko na mazhaba ko na aƙida, daga ciki akwai waɗanda sun maida ƙarya ta zama musu kayan kasuwa ne. Insha Allah ta'ala, muna masu roƙon Allah madaukakin sarki ya sa albarka abin da muka faɗi daidai. Allah ya yafe mana abubuwan da muka faɗe su da kuskure. Babu saurara a nan insha Allah ta'ala. Muna masu sanar da mutane cewa insha Allah karatu ya dawo, don haka in Allah ya so za a ci gaba da karatu a gobe bayan ainihin ƙarfe 4:30 insha Allah. Karatun asuba kuma littafin ɗan fodiyo karatu shi ma ya dawo insha Allah ta'ala ƙarfe 6 bayan sallar asuba. Haka karatun Sahihu Bukhari shi ma insha Allah ta'ala ƙarfe 8:15 na anjima da dare insha Allah. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.